gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai wasu tashoshin na FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za a iya jin mu kai tsaye a koda yaushe ake bukata a shafin mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa.
Sarfila Hashin Gumel
tare da ni Daula Salim.
To kamar yadda aka saba a kowace ranar Talata, shirin yau da gobe kan yi magana ne akan batun ilimi. To yau da take Talata ce kuma ranar 19 ga watan Fabrairun shekarar 2019, batun zamu tattauna akai kenan.
Dan saboda tabbatar da cewa an samu ilimi kyauta kuma na tilas ga dukkan ƴaƴa da suka kai shekarun zuwa makaranta a wannan ƙasa tamu ta Najeriya.
Haka yake Sarfilu, fasan a makon da ya gabata ne aka fitar da wani rahoto cewa jihar Bauchi ita tafi kowace jiha yawan yara da ba su zuwa makaranta, inda adadin yaran suka kai kimanin miliyan 1,300,000. Saboda haka ne jiya gwamnatin jihar Bauchi ta gudanar da wani taro da masu ruwa da tsaki a fannin ilimi don ganin yadda za a magance wannan matsalolin. Amma dai muna tafa da ƙarin bayani akan taron.
To dole kafin mu je ga jin bayanin taron, to bari mu fara da jin amsoshin tambayoyin da muka kafe a shafin mu na Facebook, inda tambayar da aka kafe ita ce ya kuke ganin ya kamata a tunkari matsalolin ilimi musamman ma a arewacin Najeriya, ga kuma yadda kuka amsa mana.
To haka yake Sarfilu, ga wanda ya ansa mana na farko shine Husaini Alhaji Ali Mai Gishiri Rijau, inda yake cewa yau da gobe matakan suna da yawa, kadan daga ciki shine kyautata albashin malamai, gyara wurin zaman dalibai da kuma kyautata mu'amalar tsakanin malamai da dalibai da dai sauransu.
To shi kuma Ambadamu Muhammad Mai Nasara yace hashtag yau da gobe ikon Allah. To a gaskiya gwamnati ce ya kamata ta ji tsoron Allah, ta tsaya ta yi aiki tukuru wajen inganta fannin ilimi.
To sai Fatima Haruna Sawa, inda take cewa abu mafi inganci shine kulawa da haƙƙin malamai sosai.
To shi kuma Sa'idu Saba Auyu cewa salam yau da gobe, matakin da ya kamata a bi akan tunkarin matsalolin ilimi musamman ma a arewacin Najeriya shine gwamnati da masu kuɗi da iyaye kowanne kokarin bada gudunmawa irin tasa.
To sai Aminu Adamu da Malam Madori, inda suke cewa salam yau da gobe ikon Allah, hakika kawo ƙarshen matsalar da ilimi ke fuskanta a arewacin Najeriya abu ne mai sauki, muddin za a daina sa siyasa a fannin ilimi.
To wannan haka yake. Shi kuma Murtala Abdullahi Gwarza cewa ni dai fata na dai Allah ya ba mu shugaba na gari wanda zai farfado mana da ingantaccen ilimi a Najeriya musamman ma a arewacin kasar.
To amin. Sai Abubakar Kawu Girgir, inda cewa gudunmuwar da gwamnatin tarayya da jihohi da kuma na ƙananan hukumomi tare da iyaye su kansu shine abin da zai taimaka wajen magance matsalolin ilimi.
Shi kuma Baba Ali Bara cewa ai ilimi shine gishirin zaman duniya, kuma gaskiya mun ci baya kwarai da gaskiya a arewacin Najeriya, da fatan za a bada himma wajen harkar ilimi.
To sai Muhammad Dan Budam Shani, inda shi kuma cewa yau da gobe ikon Allah, matakin da ya kamata a dauka don tunkarar harkar ilimi a arewacin Najeriya shine gwamnati ta samar malamai masu koyarwa isassu kuɗaɗe.
To shi kuma Aliyu Usman Taka Lafiya cewa a bayo makarantun gwamnati da malaman makarantun muhimmancin gaske, yau da gobe ku tashi lafiya.
To mun gode ku ci gaba da ansa mana da tambayoyin mu a koda yaushe muka tambaye ku. To wakilin sashen Hausa daga jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad ya tantabi yayi domin mu ci ta bakin su.
To assalamu alaikum. Babban abun da yake damun iyaye na rashin kai yara makaranta baya wuce abu biyu ko uku. Na farko shine ainihin talauci. Na biyu akwai tradition, wato bi ma'ana kaman al'ada. Yawa. Na uku akwai illiteracy, wato jahilci. Wayannan abu uku sune suka hadu da yake mu ta arewaci gaskiya mun yi baya ta wayannan abu guda uku. To shi yake kawowa kaga mu ta nan din ba ma taimakawa saboda kai yaran mu makaranta.
To amma kuma akwai abin da yake aka yi kuwa na kan cewa ilimin nan kyauta ne, wato a lokacin da aka fito da tsarin ilimi wanda gwamnatin tarayyar Najeriya ta fito da shi, wanda yake ya zama to tilas iyaye su kai yaran su a makaranta. Ba ganin gwamnati anan ita ta yi nata kokari, amma ku iyaye ya zama to buku yi amfani da wannan dama ba?
To alhamdulillah wannan ma kokari ne daga gwamnati, amma ka san na faɗi abubuwa guda uku wanda za mu dawo ɗaya daga ciki, wato al'ada. Wannan al'amari shine babba wanda yake kusan gaba na rashin, koda gwamnati ta yi wannan al'adan mu. Yawanci da ana daukan duk wanda yayi makarantan boko kaman kawai ya zama kaman ba musu kafuri dai, ko kuma yawanci marasa galihu ne ake tura su makaranta su yi. To yana ɗaya daga cikin abubuwan da iyaye ya kasance ba su ba da himma wajen tura ƴaƴa karatu ba. Shi yasa muka ci dan baya a arewaci.
To yanzu da yake wannan al'amari har ya tasamma ana fanta kaman arewa ma musamman ma jihar Bauchi tace ke kan gaba wajen rashin ko kuma yawaitan yara wanda yake ba su makaranta. Ya kake ganin za a tunkari wannan al'amari?
To alhamdulillah, wato babu abun da yafi wayar da kai. Wannan kuma dama ya shafi gwamnati da traditional rulers, wato kaman masarauta kenan, daga ainihin ƙasa su mai anguwa da sarakuna da kuma ainihin stakeholders, wato wanda suke da ruwa da tsaki. Dole a tashi a fayyace wa jama'a wannan al'amari ya kamata a canja, saboda shi ya jawo mu a arewaci din ko kuma a jihar Bauchi da yake custodian akan Bauchi ne, yake jawowa muke yin baya a wannan al'amari da yanzu kusan a duniya an ci gaba sosai akan sa. Mu yanzu ne kuma saboda babu awareness, babu ainihin fahimta na amfanin wayannan abubuwa ne. So gwamnati dole ta tashi tsaye, su sarakuna dole su tashi tsaye, masu hannu da shuni da kuma ainihin stakeholders, ban san ya zan ce da su ba, stakeholders
su ne masu ruwa da tsaye.
Yawa. To dole su tashi tsaye a fayya a dinga awareness ana gaggawa mutane ainihin amfanin wannan al'amari. To ta nan ne za a samu. Kaga babu ma abun da yake da karfi a yi shine bangaren mata, tunda gaskiya girl child, wato shi hidima na ilimin mata in ya samu karbuwa, to wallahi na san duka al'umman ma da ake ganin ci baya din za a ga ci gaba, in dai har su suka samu aka awareness, aka ainihin wayar musu da kai da ainihin amfanin wannan karatu na ƴa mace, to gaskiya al'umma ma za ta ci gaba sosai da yawa. Tunda muna da yakinin cewa duk inda ainihin mata suka zamana sun yi ilimi, to gaskiya ainihin family ita ma ta yi ilimi. Tunda su mata su ne a gaba wajen reno da kuma ainihin wayar da kai na ƴaƴa akan abun da yake da kyau da mara kyau. So kaga in aka samu su suka samu ilimi, to gaskiya al'umma za ta ci gaba sosai, kuma za a koma son karatun sosai. Yawa.
Nagode.
Madalla.
To ga ta malam, me zaka ce a dangane da yanayi ko kuma halayyan da yasa yayi ba so son kai ƴaƴan su makaranta ne?
To alhamdulillah, ni gaskiya a ra'ayina kamar yadda wancan mai magana na baya faɗa shi wannan yayanmu, ni ina ganin tiran gini tiran zane kamar yadda Hausawa suke faɗan haka. Tun farko mu arewacin Najeriya mun ɗauki cewa boko ɗin nan wani abu ne kamar na layin kafurci, kuma har izuwa yau ɗin nan wasu sun rungumi wannan abun a wannan matsayin cewa su da suka yi yaran su makarantar boko gara su kai shi almajiranci sun fi yadda da wannan, domin shi ne suka tashi suka gani ake yinsa. Saboda haka shi yasa yanzu duk yadda za a yi da maganan wayar da kan mutane yana da wuya, musamman a ƙauyuka, a ce har mutane sun fahimci cewa muhimmancin bokon nan, sun dawo suna sa ƴaƴansu a makaranta. Zai yi wahala duk irin wayar da kan da za a yi ba zai taɓa yiwuwa ba. Wasu sun yi nisa sun tafi akan wannan matsayin, kuma canja su akan wannan matsayin gaskiya ba nan kusa ba. So ni wannan abin da nake tunani kenan, shi yasa har yau muke samun koma baya, musamman mu arewacin Najeriya, particularly mu musamman nan jihar Bauchi da ake magana akai. Gaskiya mawuyaci ne a ce dan maganan wayar da kai kawai yanzu a cikin kankanin lokaci zai iya yiwuwa in aka ci gaba da yi din tsila zuwa gaba, tunan mutanen kullum wasu sababbin mutane ne suke zuwa, so kila za a iya samun canjin abun, amma fa ba nan kusa ba gaskiya.
To amma ba ganin yanzu shi bo karatun bokon nan an hada shi ma da na addini, wanda yake ga boko ga addini duk ana yi, domin dai ya zamanto an kwadaita ma su iyaye wannan hidima na neman ilimi.
Wannan abu ne mai kyau, kuma gwamnati ta dauko hanya mai kyau wacce take cewa lalle in aka ci gaba da yin wannan, in Allah da na tabbatar cewa kamar yadda na faɗa zuwa gaba za a iya warwarewa. Amma su duk yadda ko a ƙauye ne, yau idan ka je gwamnati ta makarantar Islamiya inda za a yi magana an hada ta da boko, to shi fa wani kalman bokon nan ne wato baya san ji, tunda kamar zaka ga ko a ƙauye zaka ga wasu yaran da aka sa su a makaranta wannan ma iyayensu suka fahimta, aka sa su a makaranta sai ka ga wasu yaran da su ba a san bokon a gidansu suna canja musu suna, suna ce musu ko boko ko auta ko wani yan makarantar boko kaza, waƙoƙi kala kala. Wato kai har ma da kake zuwa bokon ka ji cewa wannan abin da kake yi ashe ba ma abu ne mai kyau ba, tunda ga yara ƴan uwanka ma har abin ya zama musu waka a wajensu. So mawuyaci ne idan har za a yi maganan boko a cikin makaranta, duk yadda za a koyar da maganan a Islamiya in dai za a hada da hidiman boko nan, to fa wani ba zai taɓa fahimta ba ya sa ƴaƴansa, shi wani kawai abin da ya sani ya tura yaransa almajiranci ya je shekaru 20 ko 10 ko 15 ya zama yau ya sauka, shi kenan shi da zamuwansa a ce ɗansa yau ya sake Qur'ani ta hanyar almajiranta. To wannan shi ne kawai abin da mutanenmu galibi suka fado ruwa a kai.
To me abin yi?
To abin yi shi ne ita gwamnati kata gajiya wannan tsare-tsare da ta ɗauko na wayar da kan mutane akan abin da ya shafi ilimin boko, ilimin da addini da na boko, wanda aka zo yanzu aka haɗe su suka zama dukkanin makarantu an haɗe su. To gwamnati kace kasa ga kaddan kuma a ce mutane ba sa fahimta ko kuma mutane ba su yarda da abin ba, kuma ita ta tayi kasa a guyo, ta ci gaba da yin wannan abu mai kyau ne kamar yadda na faɗa a baya cewa mutanen nan wasu mutane ne wanda kullum ake modernizing din su, ma'ana wasu sababbin mutane ne suke zuwa. Saboda haka in Allah ya yarda nan gaba kadan in dai ana yi insha Allah mutane za su fahimta za kuma su waye su gane cewa abin da wani take yi, amma abinda ne nake magana ba nan kusa ba. Yawwa
karanta.
Sunana Fatima Idris Dan Juma. Abinda yake musamman abinda yake hana iyaye su tura ƴaƴansu mata ko ƴaƴa generally zuwa karatu shine na farko talauci. Wani gidan ba a samu an ci an koshi ba bare ai batun cewa za a tura yaro ya je makaranta yayi karatu. Wannan shine abu na farko da yake damunmu. Na biyu kuma akwai rashin fahimtar muhimmancin shi karatu da kansa. Wasu iyaye har yanzu akwai karancin fahimtar karatu muhimmancin shi ga ƴa mace ko ɗa namiji. Abin da yasa na faɗa haka shine musamman iyaye na karkara. In an tashi abin da aka sani shine a samu abin da za a ba yaro ya ci ya je gona ko ya je kiwo ko kuma da ya je wani aiki ya nemi aiki yana samun kobo-kobo saboda ya samu ya aure ya kai shekara 15.
To yanzu bai ganin da cewa gwamnati ta himmatu domin ta ga lallai waɗannan matsaloli na rashin ilimi musamman ma na boko ya samu karbuwa. Shi dai sha'anin rashin abin hannu abu ne an sani akwai shi, amma kuma ai shi ilimi shi ne zai sa mutum ya zauna ya yi abin da yake ma zai taimaka wa kansa da ma sauran yan uwa.
Eto gaskiya karatun boko duk wani da ya san muhimmancin karatu ko ma wanda bai sani ba ai ya gani. Yawancin mutane zaka ga in sun ga ya mace ko da namiji alal misali ya mace tana talabijin ko wani abu a kauye nakan ga inda suke jin murna suke jin dadi batun talauci shi abu ne wanda zai iya hana karatun idan babu, amma kuma ba hujja bane mai karfi wanda za a ce dalilin babun bai sa an je an yi karatun ba. Ana yaki da jahilci kadan kadan yaran da karan kansu din suna ganin yanda na birnin suke yi su ma sukan yi wabasa ganin sun je sun yi karatu. Kuma gwamnati gaskiya dole ne ta tashi ta tsaya. Akwai lapses tewa, akwai matsaloli waɗanda matsalolin wasu wanda muke gani ne wasu kuma wanda bamu san da su bane. Saboda haka gwamnati ya kamata ta tashi ta tsaya ta sa matakai daki-daki zuwa ƙauyuka da gurare musamman jihar Bauchi da ake kukan cewa akwai out of school da dimbin yawa, wanda ya kamata ya zamanto an saka strategies a ƙasa da barbaru waɗanda za a zakulo su. Kuma a zahirin gaskiya idan an bi ka tashi da safe waɗanda ake kaiwa makaranta sun yi ƙaranci, waɗanda suke gida sun fi yawa. Waɗanda idan kana bi bayan yara sun shiga class zaka ga yanda yara ke yawo a cikin gari, wasu zaka ga ni ma suna tsintan bola, wasu zaka ga suna yan gongon da dai sauransu. Gaskiya gwamnati ya kamata ta himmatu ta ƙara ƙarfi akan wannan ƙarfi da take da shi na batun ilimi.
Kuma da la yanzu kuma lokacin ne da zamu je ga taron da aka gudana a jihar Bauchi domin jin ta bakin masu ruwa da tsaki a fannin ilimi.
Shugaban hukumar ilimi tun daga tushe na jihar Bauchi Yahaya Yaro yayi bayani kan yadda gwamnati ta himmantu don shawo kan matsalar yara da ba sa zuwa makaranta.
Muhimmin wannan taro ya ginu ne akan doka da gwamnatin tarayya ta riga da ta kafa tun a watan Satumba na shekara 1999 wanda ake kira UBE Act, don saboda tabbatar da cewa an samu ilimi kyauta kuma na tilas ga dukkan ƴaƴa da suka kai shekarun zuwa makaranta a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Wannan shi ya bada wannan dama na abun da ake kokarin yi tun daga wannan shekara har zuwa yanzu, musamman ma kuma saboda matsalan da ƙasarmu ta samu kanta a ciki. Duk da cewa an kafa wannan doka, amma akwai yara kuma wanda shekarunsu ya kai su je makaranta ba sa zuwa makaranta, wanda ake kira out of school children. Wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan matsaloli da yasa aka tashi haikan danganin cewa an magance wannan matsala. Kamar yadda mai martaba Sarkin Bauchi ya fara tsokaci a kai cewa musamman arewacin Najeriya shi ne yake da wannan matsala na yaran da shekarunsu ya kai masu dinga zuwa makaranta amma ba sa zuwa. A cikin arewacin Najeriya ma kuma an ce jihar Bauchi ita ce tafi dukkan shauran jihohi yawan yara waɗanda ba sa zuwa makaranta. Wani binciken ya ce miliyan 10.5, wani binciken ya ce miliyan 11, wani binciken ya ce miliyan 13. To ko ma dai wanne ne ya zamo ingantacce daga cikin wayannan alƙaluma da aka faɗa, matsala ce babba wanda bai kamata mukyale ta ta ci gaba ba a jihar mu ballantana a yankin mu na arewa dole mu tashi mu bi hanyoyin da duk suka dace na ganin cewa an magance wannan matsala to don haka ne mai alfarma sarkin musulmi ya yi umarni ma dukkan manyan sarakunan mu da cewa kowa idan ya koma yankin sa masarautarsa ya kokari shi ma ya kira taro dan ganin hanyoyin da za a magance wayannan matsaloli din dan a jawo hankali na iyaye da su tabbatar da cewa daga zaran ƴaƴayensu sun kai shekarun zuwa makaranta to a tabbatar da an yi rajistan su an sa su suna zuwa makaranta sannan a tabbatar da dorewan zuwan su makaranta din har zuwa lokacin da za su kammala sannan kuma su ci gaba da zuwa karaman secondary sannan a bada muhimmanci game da ilimin ƴa mace alhamdulillah mafi yawancin kasashen mu al'ummomin mu musulmai ne amma kuma mu ne muka yi sakaci muka fi samun wannan matsala din tare da cewa babu dalilin da zai sa mu samu wannan matsalan in ba dan sakaci namu ba addinin musulunci ya wajabta ma musulmai a inda duk suke su tashi akan neman ilimi domin shine jigo na farko a cikin dukkan nau'o'i na ibada kuma alhamdulillah tarihin musulunci ya tabbatar mana da cewa Aisha matar Annabi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi babbar malama ce kwarai da gasken gaske sahabbai da dama sun karbi ilimi daga bakinta wannan yake tabbatar mana da cewa addinin musulunci baya bambancewa tsakanin da namiji da ƴa mace wajen neman ilimi idan muka dawo nan gida kusa tarihi ya sake tabbatar mana da cewa Nana Asma'u ƴar Shehu Usman Dan Fodio ita ma malama ce ta yi rubuce-rubuce wanda yake tabbatar da cewa tana da ilimi kuma ta rubuta wake-wake wanda wannan duk hujjoji ne da suke tabbatar da cewa ita ma malama ce to don haka babu dalilin da zai sa mu yi sakaci mu nuna bambanci wajen ilmantar da ƴaƴayenmu maza suka kasance ko mata to don haka ne yasa yake da matukar muhimmanci wannan taro da mai alfarma mai girma mai martaba sarkin Bauchi ya gayyato manya-manyan sarakuna da muke da su a wannan jiha ta Bauchi don saboda isar da umarni da sako na mai alfarma sarkin musulmi ga cewa su ne iyayen ƙasa lalle ya kamata su bada umarni ma dukkan mutanen da suke zaune a ƙarƙashin su cewa lalle duk wanda Allah Ubangiji ya bashi ƴaƴaye to ya tabbatar da ya kai su makaranta an yi rajistan su daga zaran shekarun zuwa makaranta ya kai don saboda rayuwa ba za ta inganta ba idan babu ilimi ibada kanta ba za ta samu ba idan babu ilimi
shi kuma Farfesa Muhammad Kirfi daga Jami'ar Abubakar ta Fawo Balewa yayi tsokaci kan yadda kididdigar yawaitar marasa zuwa makaranta a jihar Bauchi da kuma abubuwan da ke haddasa su
alkalumin da ke gwada number of out of school children a jihar Bauchi by National Demographic Education Demographic wannan suka yi a 2015 sun nuna cewa akwai mutum miliyan 1,039 yara da suka kai shiga makaranta a jihar Bauchi wanda ba sa makaranta wanda wannan in muka dauka muka duba da yawan al'umman jihar Bauchi sun dauki kashi 14% na yaran da jami'an al'umman jihar Bauchi wato ba sa makaranta to an samu canji daga wancan shekarun zuwa wannan lokaci domin a 2016-2017 enrollment dinmu ya karu wancan karon muna da enrollment a 2015 muna da enrollment 500 ne da yan wasu abun da akai amma da aka zo 2016 mun samu karin enrollment na yawan dalibai wanda yawan dalibai wanda yake 236 da mutum 58 yawan yaran da muka enrolling kenan a shekara ta 2016-2017. Sannan da aka zo 2017-2018 based on AAC data, muna da sai abin ya sake karuwa, muna da yara da aka yi enrolling dinsu a makaranta miliyan 1,068,085. To wannan mun ga mun samu ƙari na al'umma, to amma ba nan gizo taka ba, saboda birthright ɗinmu kuma yawan yadda muke haihuwa kashi 2.4 ne. To don muka ɗauki wannan yawan birthright ɗin namu muka haɗa da enrollment ɗinmu, za mu ga cewa kashi 2.4 nan na yawan al'ummanmu ya tashi a miliyan 1,584 daidai. In muka yi estimating, muna da 7 million people a Bauchi State. Wannan shine alƙalamin da ke gwada mana. To sai mu koma bayan mu ga yawan ɗaliban da muka yi, kuma kun gani miliyan 1,068. Kun ga kenan bai haɗe yawan yaran da aka haifa ba. To me aka samu? An samu decline ne, sauka ne. Maimakon gashi yaran sun ƙaru, in reality muna da 800 mun ƙara ya wuce miliyan 1, amma kuma in mun zo muka duba volume ɗin da yanayin yadda muke haifuwa da sauransu, da influx shigowa da IDP suka yi, mutanen neighboring state suka yi jihar Bauchi, sai ya zama na Bauchin ta cika ta yadda al'umman ta yi yawa da demand ɗinmu na karatu ya yi yawan da gashi dai mun samu ƙaruwa enrollment, amma kuma in reality sauka aka samu. To wannan shi yasa ya zama na wajibi mu roƙi iyayenmu sarakuna su tabbatar da duk uban da ya kawo ɗansa duniya to ya sa ɗansa a makaranta. Ta wannan hanya ne kawai za mu magance wannan matsala ɗin.
Sai mai martaba Sarkin Bauchi Alhaji Ruwan Suleiman Adamu ya yi bayani kan mahimmancin neman ilimi kamar haka.
Muna Allah godiya madaukakin sarki, kuma a kowane lokaci muna masa godiya ma dukkan rayuwarmu. Kamar da aka ambata shi kalubale a duk wani al'amari da ga shi sai an same shi, to babban abin farin ciki shi ne mun yaƙi ne duk lokacin da yake akwai damuwa to mun tabbatar akwai hanyar da biyu a magance shi. Shi ilimi kamar yadda muka sani shi ne gishirin rayuwa. Yau muka duba rayuwa muka gani duk abubuwan da yake akwai dole sai da ilimi, kuma wanda duba da ilimi babu yadda za ka kwatanta shi da mai ilimi, dole akwai bambanci. To kalubale na farko a yadda na fuskanta shi ne rashin sanin cewa menene ilimi, menene education. Dole sai mun san menene education is all about, tukunan mu san muhimmancinsa, mu san ya damu mu yi amfani da shi. Na biyunsa akwai jahilci, Bature ya ce ignorance. Yawanci mun jahilci menene ilimin ko kuma menene amfani da shi. To wannan abu biyu da na ka gaya miki ina ga shi ne. To akwai zamu ya ce akwai talauci, amma talauci mukan kawo shi a ƙurarren lokaci ne. Babban damuwan da shi ne sanin menene ilimin, kuma sanin yadda za a yi amfani da shi, da kuma ignorance. Wannan abu biyu shi ne babban abin da yake cewa yake damunmu, shi ne challenges ne. Akwai al'ada.
To madalla in Sarfilu kaji abin da ke wakana yawan samun yara marasa makaranta a jihar Bauchi har sun kai kimanin miliyan 1,300,000 kenan. To ya kamata dai a ce masu ruwa da tsaki su fito a san yanda za a yi, tunda ma ga shirye yanzu zabe ya zo, ko ba haka ba? Ya kamata su jihar Bauchi su san cewa wa ya kamata su zaba da zai inganta musu harkan ilimi, kuma a nemo yanda matsalar take ka dai ta baki iyaye da waye din nan.
To Allah ya kiyauta, kuma Allah ya kiyaye. Sai dai mu ce dole a maida hankali ga iyaye, ga kowa da kowa baki
daya. Kwarai da gaske, dan ilimi yana da matukar muhimmanci sosai kam. To a madadin Daniel Brown da Mr. Cha Engineer mu da Sabila Hashim Gumel, ni Daula Salim nake cewa mu huta lafiya, sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu.